Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana akan mitoci 25/31/41 da kuma mita 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya jin mu a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM dake birnin Niamey. Sai kuma tashoshin da suka hada da radio amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalol da kuma Niya. Za kuma iya sauraron mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum Usman Ahmad ne tare da Jummai Almuka sake dawowa a shirinmu na dare yau Asabar 6 ga watan Maris shekarar 2017 daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a gafarcin watan Mayu da farko za ku ji labaran duniya cikakku.
Assalamu alaikum ga labaran mai karanta Jummai Ali. Waɗanda suka cancanci yin zaɓe a ƙasar Faransa suna shirye-shiryen zuwa rumfunan zaɓe gobe Lahadi idan Allah ya kai mu domin zaɓen shugaban ƙasa na fidda gwani. Zaɓen na gobe na iya zama farawar wani babi a dangantakar ƙasar da sauran ƙasashen Turai, kowane ne ya ci zaɓe. Ƙididdigar da aka yi a ƙarshen yaƙin neman zaɓe ya nuna Emmanuel Macron a kan gaba sosai da farin jinin kashi 62 daga cikin 100. Yayin da Marine Le Pen, wadda ba ta ƙaunar baƙi ko kuma 'yan gudun hijira, take da farin jinin kashi 38 daga cikin 100. Jami'an 'yan sanda sun ce aƙalla mutane 34 ne suka mutu yau a Asabar a ƙasar Tanzania lokacin da wata bus da ke jigilar ɗalibai da malamai ta yi karo. Kwamandan 'yan sandan yankin Arusha Charles Mukambu ya ce mutane 4 ne suka ji rauni a hatsarin da ya faru a Karatu. Bus ɗin yana jigilar ɗalibai da malamai na makarantar Primary Lucky Vincent na Arusha waɗanda za su je yin jarrabawa. Shugaban makarantar Innocent Wushi ya ce ɗalibai maza 12 da 'yan mata 17 suna daga cikin waɗanda suka mutu. Yanzu haka 'yan sanda da hukumomi suna ƙoƙarin fitar da gawawwaki daga cikin bus ɗin da ke ƙarƙashin wato tsakanin itatuwa inda ta yi hatsarin. To waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'ai da shaidun gani da ido sun faɗa wa muryar Amurka cewa 'yan yaƙin sa-kan ƙungiyar Al-Shabab ta ƙasar Somalia sun fille kawunan sojojin gwamnati guda 2 da suka kama yau Asabar kusa da garin Mahade, kimanin kilomita 35 arewa da Jihar da kuma babban yankin Shabelle. Kwamandan Battalion Sojan Somalia ta 30 Kanal Umar Ali Ado ya faɗawa sashen Somalia na muryar Amurka cewa 'yan yatsun sa kan sun tara wata motar farar hula. Sojojin biyu suna cikin motar kuma ba sa bakin aiki. 'Yan yaƙin sa kai sai suka tilasta musu fita daga motar, suka kai su wani ƙauye da ke kusa suka fille kawunansu. A halin da ake ciki kuma jami'an Amurka sun ce jiya Juma'a 'yan yaƙin sa kan ƙungiyar Al-Shabab ɗin suka kashe wani sojan Amurka na musamman, suka raunana 3 daga cikin sojojin Amurka da suke taimakon sojojin Somalia. Sojan ƙundumbalan Amurka da ya mutu shi ne sojan Amurka na farko da aka kashe a ƙasar Somalia da yaƙi ya daidaita tun lokacin da aka fara mummunar fafatawa a 1993. Ɗaruruwan mata sanye da fararen sutura ne suka yi jerin gwano a yau Asabar a Caracas, babban birnin ƙasar Venezuela, domin ci gaba da zanga-zangar da aka yi fiye da wata ɗaya ana yi domin nuna wa shugaban ƙasar Nicolas Maduro rashin amincewa. Gangamin da aka yi wa Asabar da shugabannin masu hamayya da kuma wakilan majalisar suka jagoranta sun yi jerin gwano zuwa ma'aikatar harkokin cikin gidan ƙasar domin yin Allah wadai da yadda ake musgunawa masu zanga-zanga waɗanda jami'an tsaro suke amfani da barkonun tsohuwa a kansu. An yi zanga-zanga ce kwana ɗaya bayan an harba wani matashi a lokacin da aka yi arangama tsakanin masu zanga-zanga da jami'an tsaro.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington. Har yanzu ana tare da sashen Hausar ne na muryar Amurka, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
tsiya
madaurin ki daya.
Assalamu alaikum masu sauraron tsintsiya madaurin ki daya. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. A ci gaba da tattaunawa da wakilin sashen Hausa Hassan Maina Kaina yayi da Malam Salisu Sani Idris na kamfanin dillancin labarun Najeriya da kuma Malam Ali Alƙari mataimakin edita kuma edita mai kula da harkokin labarai na jaridar People's Daily sun yi magana akan abin da ya kamata a yi. Da yake galibi wasu kafofin yada labaru ba su kulawa da ƙa'idodin aikin ɗan jarida. Ga abinda Malam Salisu Sani Idris ya ce.
To, mafita ce ne ake nema ko? Mafita a cikin wannan al'amari shi ne na farko na taɓa jin minista na yada labaru na Najeriya wanda ya gabata Mr. Lavrov Mako. Ya kawo wani wanda nima na yadda da wannan tunanin na shi yake cewa akwai bukata ya zamana an samu regulatory agency na harkan jarida kamar yadda misali kungiyar lauyoyi take yau a Najeriya baka isa ka je kana rata court menene legal lawyer kana appearing a court ba idan ba ka je kai wannan training school na law school an zo an kira ka an calling din ka duba ba
sannan
koda kana da degree a harkar lawyer kai kuma society of engineers wanda akwai mataki da suke bi kamin a baka wannan skill din da zaka iya practice da shi haka ma quantity so akwai bukatan ya zamana akwai wata organization wata kungiya wata ma'aikata wanda koda da haɗin gwamnati ne da haɗin private ya zama an kekere wannan ma'aikatan wanda ita ne za ta dinga licensing ko kuma kula da wa zai shiga aikin jarida waye ne zai fita aikin jarida saboda hakan shi ne zai bada daman a fidda wa fasa gurbi a ciki sannan kuma a dinga kulawa da maganan horo a inda aka samu batanci. Muna da National Nigerian Press Council amma Nigerian Press Council ainihin inda ta samu karfinta da za ta kula da harkoki na aikin jarida ita kungiyar masu gidajen newspapers na Najeriya sun kai ta kara tun 1999 ana nana ta shari'a har yanzu ba a gama wannan shari'an balle ta samu karfin da za ta gudanar da wannan amma duk da haka dokokin da aka shirya a wurin ba su da karfin da za su cimma wannan burin so akwai bukatan ya zamana an samu wata organization wanda za ta regulating harkokin yan jarida to NBC Nigerian Press Council suna da wannan daman amma ba su da karfin da za su iya yin horo yadda ya kamata. Na biyu ita kanta na NBC akwai bukatan a ce
hukumar kula da kafin watsa labarai na radio da television.
Na radio da television na Najeriya na farko ya kamata ya zama duk da cewa alhamdulillahi wannan sabon gwamnati da ta zo da kuma bayanin da shi ainihin shugaban wannan hukuma din yayi Ishaq Madubo kwanan nan da yayi kwanan Jos TV da ya taro da manema labarai ya tabbatar da cewa yanzu nan an ba su gashin kansu suna aiki ba kamar irin abin da ya wuce a baya ba. To akwai bukatar a bar wannan ma'aikatan ta yi aikin ta yadda ya kamata. Da yawa zaka tarar da mutane ba su da wani makafan yada labarai da suke aiki da ita amma suna da wannan ID card din kuma sun dauki wannan ID card ya zama musu kamar wani license ne ko ina suna shiga da ita suna ce su ma'aikatan jarida ne. To ya kamata NUJ ta yi wani abu akan wannan al'amari.
Alhaji Ali ina zuwa gare ka. A bangaren ka kaga wani lokacin gaskiya magana shine akwai zargin da ake cewar wasu daga cikin yan jaridu suna karin gishiri a labari. Duba irin waɗannan abubuwan gama an ce wake daya shike bata miya. Menene abin da ya kamata ita kungiyar yan jaridu ta yi da kuma sauran hukumomin da suke sa ido domin tabbatar da irin wannan sakaci baya faruwa?
To amsa ta kan wannan shine bari dan koma baya dan ne ya gini sannan dora wannan magana ta kake bayanin da ma Salisu yayi da wanda ka kara kan kwama chalar aiki kun yi dogon bayani kan wannan to akwai wani abin da yake sabo da shine ya dada ta'azzara kwama chalar yanzu social media yanzu kowa dan jarida ne indai kana da waya da data ka rubuta abin da kake so kawai ka tura da me to in muka fahimci wannan sai mu fahimci magana wannan karin gidan akwai wanda suna da gidan jarida da suke wa aiki amma malalata ne mutum ba zai fita yayi abin da ya kamata yayi na dan jarida yabi labari yabi kokofi ya kira wancin ya kira wancin kira wallahi kusan kullun ne a office sai mun yoya mun yi fada da wasu domin kafin a zabi duk labaran da za su fito da me duk labaran da correspondent din mu ko daga ina kake zaka turo ma sai na karanta dukkan labaran da suke online muhimmai akwai wanda kawai zaka gani ya jira ne ba inda yaje sai da yamma ya duba waɗannan social media din kawai sai ya dau wani abu wanda yaga ana surutu akan current trending in a jihar da yake ne sai ya dauko sai ya dan karkade shi ya meme dan gyara wani abu sai ya turo maka sunan sa zaka kira shi kai masa fada wani ma ka rubuta masa takarda ka bashi query da me da sauransu ka nuna masa cewa wuri kaza kaga wannan labarin ƙarya kake baka san wannan labarin baka ce ba baka bi diddigi ba kana zaton anan kawo muna zauna ne kawai shikenan duk abin da muka turo mana sai mu dauka to akwai waɗanda suke irin wannan suna Allah su tura labari zuwa kafa watsa labaransu babbar matsalar kuma da ta shafi kasar gaba daya shine ainihin yanda ba wata hukuma wanda za a kawo wasu ka'idoji na kan wannan harka ta social media yanzu bara National Assembly ai sun so su kawo wata doka daman doka akwai ta ana so a ƙara mata kaifi ne aka yi ta surutu aka mai kuma wanda suka yi nasara wanda suke yan social media din ai ta zagi za a tauye mutane haƙin fadan albarkacin baki za a yi kaza sun dauka albarkacin baki ne kana da yanci demokradiya ce kai ƙarya ka zagi wanda kake so ka dauko hoton da aka dauka shekara 5 6 da suka wuce ka maka shi ka ce jiya ne aka kashe wannan a wuri kaza kaga wannan ditta da hankalin mutane yake to babban illa shine yanzu ta yan siyasa manya sun fara bin wannan tawagar satin da ya wuce akwai wata jiha da naje kan harkar wannan aiki da sauransu sun kikkira editors da ne da sauransu amma naga bayan waɗanda suka kira din shi wanda yayi coordinating abun kaman consultant ne fiye da rabin waɗanda aka kira irin wannan matasa din ne wanda ba su da jarida ba su da aikin ba su kawai su yan social media ne wani ice kawai shi Twitter handler ne wani ice Facebook wannan Facebooka blogger ka san tunda wannan wata a Lagos Linda Okeji tai ta yin blog tana ta abin nan tai suna shikenan da tai suna yan siyasa da aka zo abin nan suka jawo ta jiki ta samu kuɗi saboda duk abin da ta rubuta za ka ga ɗaruruwa mutane suna ta sharhi kai suna ta commenting ana ganin duk abin da ka faɗa ana jin ta shikenan ta je ta sai gida na wajen miliyan 50 a Lekki da manyan motoci ta buɗe ofis shikenan kowane saurayi da kowace yarinya suka hauka ce su ma bloggers ne su ma yan social media kowa kaza to yanzu gwamnati sun fara kiran su za su zagi duk wanda muke so su zaga za su yi ƙarya duk wani abin da suke so su yada ta da wallahi to yanzu abin da ake ciki kenan kaga yanzu baka iya waye zai iya regulating din wannan social media kuma ina so mutane wanda suke sauraron su gane cewa kowa daga waje zai iya taimakawa wajen rage ƙarfin wasa duk wanda kaga ya rubuta wani abu da sauransu akwai software din da ake sawa a program duk wanda ka danna like din nan kana daga cikin followers din sa kenan idan ya rubuta abu ya samu likes guda 100 gobe ya rubuta wani ya samu like 30 sai a hada da darin jiya ya sa a hankali za a hada na wata 6 na wani abin nan sai ga wanda ba wanda ya san shi ko a ungosu amma in yaje wajen wadanda zai sayar da kansa sai ya bude ya ce yana da followers 100,000 da kaza sai sa shi a list su sai masa sabuwar waya ta 150 200 a rika bashi kudin data ana meme ana bashi kudi kawai wa ake so ya zaga wallahi wallahi ina tabbatar maka wannan shingirin na san jami'an siyasa na san yan siyasa wadanda sun haye mutane suna biyan su kudi kawai don su zagi wanda suke so su sa kare yadda suke so social media ce ba to sai in an samu hanyar da za a yi in ba haka ba wannan kwama challenge muna ta NUJ muna ta kaza kaza kuma wannan ta zo ta da
Ƙarshen shirin kenan, sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu muke gayyatar ku domin jin wani shiri na tsintsiya madaurin ki daya. A tuna fa, kowa yana da gudummawa da zai bayar wajen tabbatar da an samu zaman lafiya da kwanciyar hankali da kuma ci gaban ƙasa.
To ana fara tare da sashen Hausa ne dai har yanzu na murya Amurka a Washington DC. Muna da wani dan labari da muka dan samu da dumudumin sa, amma idan wakilinmu a can gida ko abokin aiki mun same shi ta waya zamu koma gare shi. Amma yanzu ga Ibrahim Kalmasi da shirin sa na gaba.
Assalamu alaikum masu saurare, barkamu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar kowane mako, ga gogon naku Yalhi Kaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa.
Majalisar Dattawa ta samu sakataren gwamnati Babacire da laifin amsar tukuicin naira miliyan 507 daga kwangilolin Arewa maso gabas. Shugaban kamfanin NNPC Kacel Labaru ya ce ya gana da shugaba Buhari da kafafe ke magana kan jinyar da yake yi.
Mun tattauna na awa ɗaya da ƴan kai, kaga dai wanda bashi da lafiya ba dama ka tattauna da shi.
Baya ga tura tsohon gwamnan Jigawa Sule Lamido gidan wakafi kan tuhumar tunzar jama'a, kotu ta bada belin tsohon gwamnan Neja Babangida Aliyu kan tuhumar almundahana. Koli kuma ta tura ci gaba da sauraron shari'ar shugabancin PDP zuwa 25 ga wata. Ga Baris ta mai dugu na yarkwatar jam'iyyar.
Ba su da hurumi su sa wani kara a sunan PDP.
Rashin fitar da rahoto ko matakin 'yan sanda kan cewa sun gano takarda a gidan sanata Goji da ta zargi shekarau da kitsa halaka Sheikh Jafar, marafin hunto Aliyu Muhammad ya kalubalanci 'yan sanda.
In kuwa ba haka ba ne, ya kamata su kansu 'yan sanda su ce sun yi kuskure domin babu wanda ya wuce kuskure.
Yayin da garin mai yama Kibi ke shan jajin guguwar da ta shafi garin, je kada fari Gombe kuma ana ta'aziyar da suwar tsohon malamin Allo Malam Yahuza. Nasura da Malika Yamurar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Haka fa, to yanzu za mu dunguma zuwa zauren jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai yau su ne mai martaba Sarkin Ningi a jihar Bauchi Alhaji Yunusa Muhammad Danyaya da shugaban kungiyar Masihiyawa ta Hausawa da Fulani Kirista a Najeriya Janar Isiyaku Ahmad Dikumarabus. Bari mu fara da mai martaba Sarkin Ningi, wanda ya ce a daina ganin laifin mai martaba Sarkin Kano Sanusi Lamido Sanusi saboda kawai ya faɗi gaskiya game da matsalolin arewacin Najeriya, a maimakon haka a ɗau harmar gyara.
To rantuka da ake yi na rashin ci gaban arewa ko kuma arewa maso gabas ko kuma arewa maso yamma, ni a nawa ganin lalle kamata yi manyan arewa da gwamnatocin arewa da mallumanmu na addini a zauna a duba menene matsalolin nan.
Salamu alaikum.
Amin wa alaikum salam.
To Malam Ibrahim Alfahmed, barka da warhaka.
Barka da Usman.
Yawa, mun tsaida wannan shirin ne domin mu ji labari da dumudumin shi da muke dan samu, wanda muka ci to bari mu tako ka mu ji me ke faruwa ne.
Wato akwai rahotanni da dama da suke fitowa a yau din nan a zuwa cikin awa guda da ya shige cewa an sako wasu daga cikin dalibai mata na makarantar sakandaren Chibok da 'yan kungiyar nan ta Boko Haram suka kama suka yi garkuwa da su ko in ce suka tafi da su. To abin da ke faruwa shine har yanzu dai ita gwamnati a hukumance bata fito ta ce wannan labari gaskiya bane, amma akwai kafofi da dama da suke faɗin cewa an sako wasu daga cikin waɗannan 'yan mata daga kimanin guda 62 zuwa 82 daga cikinsu. Kuma a yanzu haka ana tattara su a garin Baki da ke bakin iyaka da ƙasar Kamar, wato kusa da garin wato Kumshe kenan. Kamar yadda aka sani wannan wurin aka sako ƴan matan Chibok ɗin nan su guda 21 waɗanda aka sako su kwanakin baya.
To amma misali Haji Ibrahim, wannan magana rade-raden da kace duka ya gashi na ya cika, dan mun ga gani ma nan wasu social media da wasu kamfanoni sun daddauka. Shin sojoji ne suka kwato su a waiwai din koko kawai sakin su aka yi an gan su ne yaya abin yake zuwa a waiwai din?
Ba sojoji ne suke kwato su ba, bisa labaran da muke ji cewa cigaba da tattaunawar da aka yi ne da katuna ma wato na farko daga cikin su an sako su ne bayan tattaunawa tsakanin hukumomin Najeriya da su ƴan kungiyar ta Boko Haram tare da shiga tsakanin wasu hukumomi kamar jami'an kasar Switzerland da ƴan kungiyar agajin likitocin nan ta MSF ko Medicines and Frontier da dai makamantansu. To a wannan karon ma an ce abin da ya faru kenan. Kuma dazu-dazu na muke magana da wani babban jami'in tsaro a nan Najeriya wanda ya ce ba su iya so dai a faɗi sunansa tunda baya da wato izini na yin magana kan wannan batu. Ya ce ba zai iya tabbatar da gaskiyar cewa an sako su ba, amma abin da zai iya faɗa min shine cewa akwai wani abu game da wannan batu da ke faruwa yanzu haka da muke maganan nan a garin banki da ke jihar Borno.
To mun gode sosai a Malam Ibrahim, sai kuma in Allah kai mu mun samu cikakken bayani ko in ka jiyo ka tantubo mu, mun gode sosai.
To insha Allah.
Allah ya taimaka. Yawwa.
Da shi addabar waɗannan yankuna ake danganta mu kullum da talauci da jahilci da rashin ci gaba da sauran irin abubuwa marasa daɗi. Bisa gaskiyar al'amura, idan an danganta rashin ci gaban nan namu da jahilci da al'adu wanda muke danganta su da addini wanda ko ba ruwan addini da su da rashin tarbiyya, wato in an danganta wannan al'amura ba zan ji mamaki ba. Kamar yadda mai martaba sarkin Kano ya faɗa, yana da wuya a fahimce shi da wuri. Shi wannan bawan Allah mai martaba sarki, Allah masa ƙwaƙwalwa ta musamman. To su kuma irin wannan mutane za su yi magana ne a dunkule, don haka ƙwaƙwalwa irin tamu wadda ba ta kai tasa ba, ba za mu iya fahimtar al'amuransa daga laje ba. Amma idan an ba hankali, lallai da ma'ana waɗannan yankuna namu yau su ne muka fi jahilci duk Najeriya. Tafiya karatun allo duk duniya ba inda ake sa, ba inda za ka samu an ce haka kawai mutum ya je a tara masa yara 100-200 ba a ma san malamin ba, yaro shekara 9 daga misali Kwantagora a kai shi Unguru ko daga Ilorin a kai shi Hotchkiss, ba abinci, baya hannun kowa, malamin ma bai san sosai ba, sai dai ya yi tabara a gari, karatun bai samu ba. Ina ganin waɗannan an ce an danganta waɗannan jinsin mutane da aikin ta'addanci, bai kamata a musanta ba. Domin wani yaro mun an kai shi wannan makaranta, wani yaro ba da iyayen kenan har abada. Shi ne nake ganin irin wannan da can ya taso ba musu za a yi ba, sai a tsaya ne a zauna a duba menene ya kamata, menene gaskiyar abin nan ko menene mafita. Domin abin nan ma fa ban ganin da ake yi, Sa'adu Zungur ya yi wannan a cikin waƙarsa tun 1947 ya ce maskarar arewa yaran musu labara a cikin birni da makarantun tsangaya sun jafi da fatar bunsuru, ala ba ku ba samu abin miya, babu shakka sai mun sha wuya. To yau gashi yau ana ta abin nan abin da Sa'adu Zungur din ya faɗi haka ne. Kuma ko me za mu samu, ko me potentialist, ko me arzikin da Allah ya je mana, idan ba mu da ilimin sarrafar da shi ai talauci ko ba zai bar mu ba. To wannan al'amari ya shafi al'adunmu, ya shafi tarbiyyarmu, kuma zancen almajirshin nan na makaratun allo da auratayen nan barkatai a yi duka suna cikin abubuwan da suke wa mutanen arewa da baibayi, don haka bai kamata bar ka gurɓata al'adun nan addininmu ba. Abin fa da malama suka gaya mana cewa ƴaƴan nan da muke haifa, Allah Ubangiji ya ce ya ba mu amana ne a kan mu tarbiyyar da su, mu yi musu dukkan abin da ya kamata har inda za su kai sun samu rayuwa su zaman kansu. Ka ɗauki yaro shekara 7-8 ka ba da shi ya tafi wajen mil 1000 ya ba tare da kai, baka ba san cinsa, baka san cinsa ba, ina amana nan. Lallai ne mu haɗu mu fahimci waɗannan al'amura da suke yi wa ci gaban arewa tarraki.
Shi ma Janar Isiyaku Ahmad Dikko ya ce dole ne a fuskanci gaskiya a arewacin Najeriya muddin ana son abubuwa su daidaita.
Jama'a ƴan uwana ƴan arewa assalamu alaikum. Ina magana a matsayina na dattijo, mu ba zan yi siyasa ba. Akwai abubuwa da nake gani da suke damun mu a arewa. Na fari shine talauci, na biyu jahilci. Ni a gani na in za mu kawo da jahilci da talauci to za mu samu ci gaba. Muna da waɗanda Allah ya tsora su akan mu, masu mulkin mu. Su ya kamata su duba. To za ka ga ko ina in kai magana yanzu in ka je ka ga in bara ce mutanen mu ne ke yawo suna bara. In ma almajircin ne yaran mu ne ke yi. A yanzu in Boko Haram ne duk yaran mu ne. Shaye-shayen nan iri-iri kwaya ce gwaskolo ne, ne solution gwata ne, ne duk yaran mu ne. To me yake kawo wannan? Idan da yaran nan suna da ilimi ya ka ga bambanci. Jahilcin nan shi yake ƙara jan mu baya. To waɗannan abu biyu in za mu iya kawo da jahilci da talauci daga cikinmu za mu samu ci gaba. Saboda duk waɗannan shaye-shayen da Boko Haram da menene, ni ina tabbatar maku cewa yawancin shi waɗannan abubuwan ne suke kawo wannan. Don rashin aikin yi ne da jahilci yake sa da mutum ya zo ya ce maka haka sai ka bi shi. Don Boko Haram nawa ake ba su? Kai ka yaro yana nan bai samu abin da zai ci ba. Ka zo ka ɗauki 500 ka ba shi.
To ai Ibrahim ka almasi a nan za mu ɗan dakatar da kai. Bari mu je ga labarin
wasanni a takaice.
Yayin da aski ya zo gaban goshi a gasar Premier ta Ingila, fafutukar da kungiyar kwallon kafar Tottenham take yi na ganin ta lashe gasar ta bana ya hadu da babban cikas. Sada jiya Juma'a West Ham ta doke ta da ci 1 da nema. Tottenham ce kadai kungiyar da ke barazana ga Chelsea da yanzu haka ke saman teburin gasar tare da bambancin maki 4 kacala tsakanin su a wasanni na 34 na gasar. To sai dai wannan kashin da ta sha a mako na 35 kan iya ƙara yawan tazarar maki idan Chelsea ta yi galaba a wasanta na wannan makon da Middlesbrough a gobe Litinin. Yanzu haka dai Chelsea din na buƙatar nasara a wasanni biyu ne daga cikin hudu da suka rage mata domin ta lashe gasar ta bana. To sai dai mai horar da ƴan wasan Tottenham din Mauricio Pochettino ya ce har yanzu bai saki kari ba ga fatan lashe gasar, duk da yake ya yarda cewa abu ne mai wuyar gaske. A halin da ake ciki kuma kungiyar Manchester City ta sami ɗarewa a matakin ta uku a teburin gasar ta Premier bayan da a yau ta lallasa Crystal Palace da ci 5 da nema. City din ta daidaice yawan maki ne da Liverpool da ke ta hudu, to amma tana samanta ne da yawan zura kwallaye. A fafutukar karkare kakar wasanni a cikin club hudu na saman teburin gasar ta Premier, a gobe Lahadi za a yi karon battar karfe tsakanin Arsenal da Manchester United a filin wasan Emirates na Arsenal. Yanzu haka United tana a matsayin ta 5 ne a teburin, yayin da Arsenal take bin ta a matsayin ta 6 tare da tazarar maki 5 a tsakanin su, duk da yake Arsenal na da kwananniyar wasa 1 da bata buga ba. A kasar Spain, kungiyar Atletico Madrid ta sami gurbi a gasar zakarun Turai ta baɗi karo na 5 kenan a jere, bayan da a yau ta doke Eibar da ci 1 da nema a wasan gasar La Liga ta kasar Spain din, lamarin da ya sanya ta cikin kungiyoyi hudu na saman teburin gasar. Yanzu haka Atletico din na fatan buga wasan karshe ta gasar ta zakarun Turai ta bana, wato karo na 3 a cikin shekaru hudu, domin ko za ta karbi bakuncin Real Madrid a wasa na 2 na wasan kusa da na karshe na gasar a Jibi Laraba, duk da yake ta sha kashi a wasan na farko da ci 3 da nema. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
To da fatan za a yi mana afuwar wancan shiri da muka dan dakile kaman minti 1 daga ciki saboda yanayin da muka sami wannan magana ta maganar sakin wasu daga cikin ƴan matan Chibok, duk da yake dai Ibrahim ya gaya mana cewa a hukumance ba a faɗa ba, amma dai ana sa ran akwai wani abu da zai iya biyo baya a kai. Da haka ni Usman Kabar ke cewa a madadin dukkanin abokan aiki mu zama lafiya.